يا الله يا الله مهلكا الله نكيني نرقى بروتك تهت ميبا كودا مها تنبياني كيدا كودا مها تنبياني كيدا.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, makon da ya gabata muka tabo batun daukar doka a hannu da ke kai ga asarar rayuka. Kafin nazarin hanyar shawo kan wannan matsala, a yau shirin domin iyali ya samu yin hira da wata matashiya yar shekaru 17 da zamu sa sunanta, wadda ta kashe wata yar shekaru 28 a Kano bayan sun samu sabani. Wakilai Mubaraka Bashir ta yi nazarin wannan lamari ga kuma rahoto na musamman da ta hada mana.
A yau kwanakin nan dai ake yawan samun matasa yara kanana da laifin kisan kai. Ko a yan kwanakin nan gwamnan Kano ya yafewa wata matashiya mai shekaru 23 da haihuwa laifin kisan kai bayan ta shafe shekaru 7 a gidan gyara hali, inda ta halaka mijinta na kwanaki 3 bayan an daura aure. Ko me ya jefa matashiya ka ta kisan kai? A zanta wata da kakakin rundunar an sadda ta bayyana abin da ya faru tare da yin nadama.
Mun da daga makaranta ne, mun zo ni da kawayena, muna wasa muna dariya, ita kuma mun zo ta kan layin su, mun biyo ta kan layin su muna wasa muna dariya dai da kawayena bacin an tashi a makaranta. Ni kuma ina juyawa sai muka hada ido da ita, sai ta juyo sai ta kalle ni, ni ma sai na kalle ta, ta kama zagi na wai da ita nake dariya, nace a aiki hakuri dan Allah ba da ke muke ba, kawai dai muna yin wasa da dariya ne. Sai muka ci gaba da tafiya, shine sai ta biyo mu tana zagin mu, sai ta turo ɗan mata guda biyu wai su kama ni, shine ni kuma na gudu sai na je na samu adidita na hauna tafi gurin aiki na. Sai washe gari bacin na tafi makaranta na dawo, sai suka zo gurin aikin mu suka tambaya ina ina, aka ce musu bana nan na tafi makaranta. Bacin na dawo da yamma sai suka zo, sai ta turo yara guda biyu suka zo suka same ni. Ta turo su wai in zo in ji Khadija, nace Khadija kuma eh, nace o Khadija daga ina? Tace a ayan makarantar ku ce, nace to Khadija a makarantar mu ai da yawa. Sai tace to ki je dai ga tashin mun biki ne za a yi. Ta turo ɗan uwan da ta gayyace ki biki, ki je ki karɓi IB, tana ba wasu ne a can. Sai nace to shikenan, Allah ya kai mu lokacin bikin. Sai na tafi wurin ta, ina zuwa sai ta rike hannuna, sai ta ce kin gane ni? Nace a'a baki gane ni ba. Sai ɗaya sai ta ce za mu ranar da ke ne dan uwarki yanzu. Nace a'a me ya faru kuma? Ta ce kin gane jiya wadda muka sha ta baki da ke? Sai ta ce, sai nace eh ni ce na gane ki yanzu. Sai ta ce to yanzu kin ga kin san me ka hannu gurin ki? Ta ce a wonin muka zo ne muke da gargadi da ko gaban ma ba za ki kara kallon wata ki mata dariya ba. Nace to ai kuma hoka shi ma baya san yin dariya, ko ka mai zai iya bin kai ma rauni? Sai nace amma dan Allah ki hakuri ba zan sake ba. Sai ta ce wai to ai ni tunda na taho da yaran nan ba wai na zo ne dan mu kyale ki mu tafi ba, sai mun miki duka tukun na yadda gaba ma baraki sake yi ba. Shine sai ta shine sai yarinyar ta mare ni, ta ce ka ta kara mari na. Ita ba yadda ta ce ka ta kara mari na. Sai ɗaya ta naushe ni a ciki, ɗaya ta ɗaga hannu za ta dake ni, sai ni kuma na rama. Shine sai suka rufe ni da duka, mai kayan nan kusa da gurin mu shi ya karɓe ni a hannunsu. Da mai kamiyan kuma ya karɓe ni, ni kuma abin ya min zafi. Shine sai na yanke, sai na ɗauki wuƙar na buga mata a wuya, shine ta ji rauni aka kai ta asibiti. Sai ta ce amma zan gane kurina ko ba yau ba, in dai muka haɗu sai ta hukunta ni. Sai ya ce ni ma na yi haƙuri, shi ma ina isa in biyo su. Shine ni kuma sai na buga mata wuƙar a wuya, ban san abin zai yi haka, ban san za ta mutu ba, kuma ban yi mata haka da wani abin ba. Damun tana hannuna ne wuƙan fa. Tsayi ne amma ni ban yaka daren ta in cutar da ita ba, ba makami a hannunsu, ni ban so na yakan ba.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce
mun sami kiran gaggawa daga unguwar Shekar Mai Ɗaki da ke karamar hukumar Kumboso a nan Kano akan cewa wasu 'yan mata guda biyu sun yi fada, wanda kuma bayan sun yi fada ɗaya ta cika wa ɗaya wuka bayan an raba su, wanda tana nan ta faɗi a cikin jini. Bayan mun samu wannan rahoto, ya tura 'yan sanda zuwa wannan wuri da gaggawa, wanda suka ɗauki wato ita wadda ta ji wannan ciwo wanda aka yanke ta wuyanta ta baya, mai suna Bahijja Abubakar yar kimanin shekaru 28, aka garzaya da ita babban asibitin Murtala da ke nan cikin garin Kano, wanda washe gari ranar 21 ga watan 8 na wannan shekara Ubangiji Allah ya mata rasuwa. Wani ta aikata wannan aika yar kimanin shekaru 17 da ke wannan unguwa ta Shekar Mai Ɗaki, yanzu haka 'yan sanda sun kamo ta. muna jan hankalin al'umma akan cewa suna kula sosai ana kaiwa zuciya nesa idan wani ya maka ba da dai ba yace mutunci ko zarafi ko ya maka wani abu abin da ya kamata kai shine ka je ka sanar da ƴan sanda don gurin daukar doka a hannu
akan wannan al'amari mun tuntubi masana a kimiyyar sanin halayyar dan adam a jami'ar Bayero ta Kano inda muka samu zanta da Aminu Sabu Dambazau wanda ya ta'allaka al'amarin da sakaci da rashin tarbiyyar al'umma
wato ita wannan al'umma tamu a yanzu ake cewa complex society al'umma ce wadda take a cibirkate a cibirkate ta zamu iya ganewa cewa a tabbace matasa idan ka duba su ma sun rasa wata al'ibla kamawa matasa sun rasa jagoranci dangantaka tsakanin matasa masu shekaru ko kuma dattijai a cikin wannan al'umma hakika ya rauni saboda wannan rauni da aka samu tsakanin matasa kusan da dattijai kusan da muke da iyaye zamu ce wato al'umma mu sai ta zama kamar abin da muke cewa wani kamar no man's land kowa abin da ya ga dama yake yi babu ainihin jagoranci cikakke a cikin wannan al'umma saboda abubuwa da yawa ya sa al'umman nan ta zama wani a cikin barkate kamar yadda nace ta zama cewa ba ta da wani saiti cikakke idan muka duba a takaice to matasa musamman a wannan lokaci a wannan zamani da muke ciki suke kashe abokansu suke kashe ƴan uwansu suke kisan kai ko dai bazuwar miyagun kwayoyi a cikin wannan al'umma duk al'umma da take zama da cewa kayan shaye-shaye da miyagun kwayoyi to sun yawaita a ciki dole ne a samu mutane musamman matasa suna daukan doka a hannunsu ta bangaren sakin layi ta bangaren kashe-kashe saboda me saboda a duk lokacin da ya zama na matasa suna karkashin tasiri na kwaya tasiri na kayan maye tasiri na kayan shaye-shaye to fa a yanayin wa suna fita daga cikin hayyacinsu ne kuma ba sa yin abubuwa wato a cikin lissafi ya jawo cewa matasa da yawa suna daukan doka a nusu sukan kashe to wani abu da yake da alaka kuma shine kai tsaye masana sun yi ittifaki a kansa shine matasa sun duba cewa kusan shekara 100 ma da ta wuce masana kamar su Emil Durkheim a Faransa sun duba cewa abubuwan da yake da jawo to al'umma take sakin tarbiya take sakin layi shine cewa tabarbarewa al'umma abin da ake kira social taboos shigo miyagun halaye to akwai nesa-nesa da addini mutanen wannan lokacin idan muka duba za mu ga cewa mutane ne wanda yake musamman matasa suna nesa-nesa da addini ƙidoji na zaman lafiya a ƙidoji na girmama mutane a ƙidoji na girmama na gaba da kuma zaman tare za mu iya cewa ya dakushe mutuƙa saboda mutane sun saki addini abubuwan da matasa suke yi shine abubuwan da suka sa kansu abubuwan da suka kwaikwaya daga wasu mutane na daban wanda al'adun su da addinin su bai dace da su ba sai mu duba wato kamar maganar da kika yi cewa a kusa-kusan nan an samu musamman mata sun dau doka a hannunsu wanda kuma daga baya ma misali ta samu gudunmuwa daga gwamnati har gwamnati ta yace mata sai mu duba mu ga a cikin wannan al'umma da yanda shugabanci da jagoranci yake tafiya ni ina da mai ra'ayin cewa ba a mugun sarki sai mugun bafade idan aka ga cewa kamar misali shi kamar mai girma gwamna ya yace wa ita wannan rinya da ake magana cewa ta kashe mijinta to Rahama Usaini mai girma gwamna ba matakin sa ne shi kadai ba akwai mutane wanda suke kusa da gwamnati akwai mutane da ake cewa fulogai wanda su kusan su ne suke angiza gwamnati ko yaushe ta dau matakai wani lokacin kuma ta dau matakin da bai kamata ba kuma har ma an bata wani tsari na ta tafi karatu ta karo ilimi to sai mu duba mu ga cewa to su dangin mijin suya za su magana ta gaskiya shine cewa bai kamata a saurin yanke hukunci na ya ce mata ba domin wannan shine cewa daga daga ba ake ganin zurfin ruwa wani ma wanda yake dan shafaffu da mai ya ga hanya kenan a nan gaba wani ta hanyar cewa daukan dokan nan da kashe mutane ba zai zama kamar ba wani abu bane ba ke ganin wanda ke ganin wannan za a iya shaka kansu na farko dai gaskiya sai an yi hobasa a wai nauyi ne ko yaushe na gwamnati ba nauyi ne na al'umma gaba daya to ka'in nan gaskiya an yaki kwaya wannan da suke tawaka hankalin matasan namu to alhaki ne namu kace kan kuma barbarewar matasan mu wato ta barbarewar mu ce gaba daya su ne ya kamata a ce su ne gwamnoni a gobe su ne ministoci a gobe su ne yan majalisa a gobe su ne limamai a gobe to amma abin Allah wadare shine cewa miyagun kwayoyin nan ko ina ga su nan ana gani suna bazuwa kuma ina ganin gaskiya duk gaba ɗayan mu kowa sai ya tsaya ya tsefe a kansa ya tsaya ya daidaita sahunsa kowa a kan kansa ya kokari ya zama abin koyi mu ringa jan yaran a jiki mu ringa jan matasa a jiki mu daina kyamar su saboda haka ta bangaren wato nuna musu abubuwa na koyi ina ganin matasa da yawa za su faɗaka tsewa magana auren dole din nan da magana ta cewa kana da kuɗi ko kana da tasiri ko kana da daurin gindi ko kana da fada'aji cewa in ka ga yarinya lalle lalle ko tana so ko ba ta so sai ka aure ta
a ƙarshe Aminu Dambazawa ya ce auren dole da tarbiyyar matasa abin dubawa ne a cikin al'umma
to gaskiyoki baraka ba jihar Kano kadai ba wannan lamari ya dauki hankalin al'umma a Najeriya da waje lamarin da zamu nazarta kafin komawa kan batun yawan mace-macen aure a arewacin Najeriya da nufin neman hanyoyin ingancin zamantakewa tsakanin iyali yanzu a madadin Baraka Bashir da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shirye mu
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya